واشنطن دي سي. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru Mai Shanu
tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a, kamar dai yadda wasu ku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu mayar da hankali ne kan wani fiyade da aka yi wa wasu yara ƙanana, wato mata.
Ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya, don Allah ku taya ni addu'a.
Sannan a makon da ya gabata kuma rahotanni suka yi nuni da cewa wata yarinya mai karancin shekaru ta samu juna biyu sanadiyar fyaɗe da aka yi mata. Za ku ji kuwa ina ne.
Ita dai wannan yarinya bayan rasuwar mahaihiyarta, mahaihinta ya dauke ta zuwa gida ne. Sai wasu ma'aikatan suda sai sun ka hada kai da wata kamar agent a gare su, ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi. Sun ka ba yarinya kuɗi, sun ka lalata ta.
To Amina, yau al'amuran sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Haka yake Madina. Bari mu dade tunawa masu sauraro cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne.
Yau ma za mu bude wa ƴan uwana mata layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in namu na yau shine ta waɗanne hanyoyi ne za a iya magance fyaɗe, musamman ma na ƙananan yara yayin da yake zama ruwan dare?
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Sannan yau ɗan iya ya kawo mana ziyara da labarin aukuwar abubuwan da za a taɓo a yau.
Jama'a, sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya. Kuma ƴan uwana mata, ku kira domin filin namu ne.
Ta lokaci ba, bari mu fara shirin da hirar wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra, wato dan iya.
A kofar gida yau na iske dan iya a kishin gide, nace dan uwa rabban da inji duriyar kafa an dade. Yace to kai na ikara so kake kawai in bi duniya in karade? A irin wannan zamani da al'umma ke ta faman yi wa kansu targade, dubi dai yadda ake ta faman yi wa ƴaƴan jama'a taɗe. Wani labarin ma sai dai kawai idan mutum ya dora hannuwansa a kunnuwa ya dode, saboda cin zarafin da ake yi wa ƴaƴan al'umma ta hanyar fyaɗe ya fi gaban hankali ya nade. Kuma har sai ma ka ji wai wasu na neman yadda za a samu wannan irin barna a jefa a bankade. Shi yasa lamuran rayuwar mu yanzu gashi nan duk sun bi sun mummurɗe. Kusan komai aka tasa a gaba sai ga yana tafiya a shagide. Nace gaskiya kuma dan iya maganar hauhawan lalata yara ta hanyar fyaɗe akwai takaici. Dubi dai yadda wasu mutane suka bar ƴar shekara 14 a sakkwata da ciki tana ta kici-kici, kuma don ma ƙara ɗaurewa ƙarya gindi har da ba da kuɗin cin hanci. Har ma masu neman wa wannan yarinya haƙƙi na neman biye wa zalunci. Ga kuma labarin yaran nan ɗan shekaru 4 da kuma shekara 7 da baban su ya jefa su cikin kunci ta yadda ake zargin yakan bi su da daddare lalata musu rayuwa duk da kankantar da suke da ita kuma gashi yanzu batun ana ta dogon turanci babbar damuwar ma ita ce yadda irin waɗannan shari'u kan kare babu wani cikakken hukunci saboda da yawa sun yi ittifaki cewa koda da dokoki a ƙasa a Najeriya to fa bin su yayi karanci shi yasa idan wadda aka yi wa fyaɗe ba ta da gata to shikenan haka za ta kare cikin wulakanci don ko wasu gani suke yanzu ma dai idan har ba ka da kuɗi ko mulki to shikenan kai ba ka da wani ƴanci dan iya yace to ni fa na ikara ina ganin idan ana son magance irin wannan rayuwa irin ta tumaki ya zama dole ne sai an kafa sabbin dokoki ta yadda duk wanda aka kama yayi fyaɗe kawai a dauki mataki wanda ko bincike ya nuna ta kai ga har yayi wa ƴar jama'ar da yayi fyaɗe ciki kamata yayi kawai a daure shi har zuwa lokacin da zai koma ga ma'aiki kuma a yi tsarin haramtawa kowa kai ma irin waɗannan mutane dauki su kuma iyaye ya kamata su gane suna da babban aiki musamman ma dai na dore ƴaƴan su kan kyakkyawar turba ta karantawa da zamantakewa da za su zama abun mamaki wanda hakan zai iya toshe dukkanin wata harka ta kawo irin waɗannan ƴaƴa farmaki babban buƙatar dai ita ce a ga al'umar wannan ƙasa sun koma rayuwa akan kyakkyawan tafarki
to jama'a makon da ya gabata ne labarin wata yarinya da aka yi wa fiyadi a Sokoto ya ja hankalin mu amma muka ce za mu yi bincike kuma mu ba duka bangarorin damar yin bayani domin gane gaskiyar wannan lamari ga rahoton da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya hado mana dangane da wannan batu
Wannan labarin da ya fito ne bayan da waɗanda ake zargi wato Ahmad Yahya Nawawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa dukkanin su ma'aikata ne a hukumar tsaftace birnin Sokoto ko da yake dai sun yunkurin toshe bakin mahaifin yarinyar da kuɗi domin boye wannan labarin yanzu haka dai yarinyar mai shekaru 14 da haihuwa mai suna Maryam na dauke da cikin watanni 6 karkashin kulawar hukumar hana fatocin kananan yara ta Nafti Reshen jihar Sokoto. Hajiya Maryam ita ce yayar uwar yarinyar da yanzu haka take cikin gararin rayuwa kuma a hira da nayi da ita ga abin da take cewa dangane da wannan lamarin.
Sunana Hajiya Maryam Yusuf Muhammad Sokoto wadda an kai sani da suna Hajiya Mamu. Dangantaka ta da Maryam ni yayar uwata ce. Abin da zan gaya masa kishin Hausa na muryar Amurka game da yadda abin ya faru ita dai wannan yarinya mahaifiyarta ta zama babu bayan rikwanta. To ta nan ho yarinya ba abinci da matsaloli sai Allah ya kawo mata waɗanga kaddarori sai wasu ma'aikatan suda ɗaya daga cikin su Ahmad Yahya Nawawi Ibrahim Isa akwai Habibu Abdullahi sai sun ka hada kai da wata kamar agent a gare su ta kawo musu yarinyar don su taimaka mata su ba ta tallafi wai sun yi amfani da cewa su masu ba da tallafi ne zakka da waƙafi sun ka ba yarinya kuɗi sun ka lalata ta haƙiƙa waɗanda sun ka kama waɗanda sun ka lalata yarinyar wasu kungiyoyi ne na ma'aikata masu neman ma mutane haƙƙin su sun ka kama su cikin office sun ka aikata wannan abin
bayan wannan al'amarin ya riga ya afku da kuma waɗannan matakai da ake ta magana a dauka kamar yanzu me kuke so ai
ni abinda nika so kawai a ba yarinya haƙƙinta ɗan Allah ya kaddare mu da gani ina ganin likita ya muna bayanin za a yi mata CS yarinya ta ji dama sai mu ba su dako diyarsu da an ka haihuwa sai mu ci gaba da shari'a da su akan haƙƙin yarinya
akwai zargin cewa kamar an yi amfani da kuɗi ko ta bangaren ku ko ta bangaren mahaifinta an ba da kuɗi ana ta magana ne cewa a kashe wannan magana kada ta fita me kika sani a cikin
wannan babu shakka baban yarinya an bashi 50,000
haka kuma yayar uwar yarinyar da aka yi wa ciki ta ce ta je hukumar hana fataucin kananan yara ta Naptic Region jihar Sokoto domin ganewa idan ta halin da Maryam take ciki ga abin da take cewa
koyo shi kwana daya zan zo kwana biyu zan zo in ce Maryam da mi kika so duk abin da take so in sai in kai mata mu yi hira da ita in sanya mata ranta sannan in dawo gida hukumar Naptic ta tsare
lahiyar yarinyar nan, domin wani lokaci ma da ni an ka je asibiti da yarinya an ka bincike ta sosai. Mun gode mu Allah, yarinyar ba ta da wata kwaye cuta cikin jikinta.
Tun farko dai sai da waɗanda ake zargi suka so hana fitar wannan labarin, inda bayanan da muka samu suka nuna cewa sun kashe kuɗi kusan naira miliyan 1. To sai dai kuma ɗaya daga cikin su, wato Habibu Abubakar, da aka damkawa amana, ya kasa saukewa, inda rahotanni suka nuna cewa ya bada kuɗi kimanin naira 50,000 ga mahaifin yarinyar domin kauda wannan labarin. Malam Muhammadu dai shine uban yarinyar, da yanzu haka take fama da ciki na watanni 6, ya kuma ce bai karbi kuɗin ba da manufar lullube wannan maganar, sai dai saboda kawai rashin lafiyar da yake fama da ita. Dama abin da yake cewa,
gaskiya sun bani wani abu lokacin ina cikin rashin lahiya, ne zan haffan da lahiya ga na hajji na maliki ta ce mina sun kace to za su da makamin da wani abu, ya zan saka ba ni sun da kai 50,000. To gaskiya lamari dai mutanen da suka aikata wannan abin dai bisa ga tsari dai na lamari na musulmi, mu namu na musulmi da al'ada mu, da yake duk abin da ya cimma ana iya kwatanta ma ga Allah da manzon Allah, ka yi hankuri bisa ga abin da aku na kaddara, ka yi hankuri da bisa ga haka suka roke ni da yin hankuri bisa ga haka nan na jizu kuma magana da suka yi bisa ga haka
tun farko dai sai da waɗanda ake zargi, wato Ahmadu Hayana Wawi da Habibu Abubakar da kuma Ibrahim Isa, dukkaninsu sun musanta hannu a cikin zargin da ake masu a wata hira da muka yi da su ta wayar salula. Ga ma abin da suke cewa,
wallahi malam gaskiya magana zan wada ma wannan magana mu, wallahi frame din mu kawai akai, wallahi 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 akwai frame, ya kamata ku yi mana adalci kusan abin da za a buga kan wannan kin, sai a bari a ji namu ba
kace wai ku da hannunku,
wallahi on that
reason hakan na da ni wallahi kafa dina an kai wannan shi wanda wadanda ba son ka kama yarinyar wurin wasu in ya bare lamu an yi mini shi saboda harkar siyasa, sun tafi ma sun ba da shi da kuma in kana son ganin su ina yin kira su wadanda son ka doko yarinyar.
To sai dai kuma a wani rubutaccen bayani da su waɗanda ake zargi suka rattabawa hannu a hukumar hana fataucin ƙananan yara ta jihar Sokoto, dukkanin waɗanda ake zargin basu musanta zargin da ake musu ba. Na ziyarci hukumar ta hana fataucin ƙananan yara ta NAPTIC dake lamba 16 kan titin Bunza a cikin garin Sokoto domin ganin halin da yarinya Maryam take ciki. Kuma na sadu da daraftan yanki na hukumar ta NAPTIC Abubakar Tafara, sai dai ya ce da ni ba zai ce komai ba akan wannan batu, ya san dai cewa yarinya Maryam tana hannun hukumar, sai ya samu umarni daga hedikwatar hukumar dake birnin Abuja, sannan zai yi magana da manema labarai. Akwai dai zargin amfani da kuɗi domin dakile wannan labarin, a halin da ake ciki dai a yanzu. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ce rundunarta ta gayyaci waɗanda ake zargi domin amsa wasu tambayoyi, kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ASP Muhammad Abubakar Sadiq ya shaida mini ta wayar salula.
Eh, haka ne, suna hannun yanzu, amma dai at the moment gaskiya we don't have any information to share with you people, amma dai at the moment we are able to put up something in Allah, they would even call you for a press conference.
To ko ma dai miye waɗannan matakai da rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ɗauka dangane da wannan batu yayi wa dangin yarinya Maryam daɗi, kamar dai yadda yayar uwar yarinyar ta shaida wa muryar Amurka.
'Yan sanda sun ɗauki mataki kwakwara kuma mataki mai kyau, domin kwamishinan 'yan sanda ta kayanke su an ka ɗauko su, ko ya ruhe su, ya tambaye su ya ce ko aikata sun ka ce wallahi wallahi sun aikata lalata da yarinya, amma wai suna kuka alhorma suke nema.
To sai dai kuma yayar uwar yarinyar ta ce ana barazana ga rayuwarta, dalilin da yasa ta ɗauki maganar kenan ta kai ga kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto, kuma ta ce an kawo mata ɗauki. Ta ce
NAPTIC ta kasa ruhe su, suna hitowa su nemin barazana area boys, suna turo min test ga waya za su kashe ni in ban yadda ba, sai na ɗauki maganar zuwa office ɗin kwamishinan 'yan sanda.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Sokoto, Nigeria.
Akwai da Lamido Abubakar, maganan dai ba daɗi, Allah ya kyauta. Yanzu kuma bari mu leƙa zauren shirin domin iyali, inda abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra, wato a cikin shirinta na domin iyali da suka kwashe makonni suna bibiyan wani labari mai ban tausayi, inda wata mata ke zargin cewa mijinta, wato baban 'ya'yanta, ya yi lalata da 'ya'yan nasu.
yanzu dai abinda kokarin da Hajiya Sa'adiya take yi a samu a karbo yaran saboda ba mu san a halin da suke ciki ba. Dan kotu ta ce a koma ne 10 ga watan 1 watan 2.
Kin yi maganar kokarin samun kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights a farko can. Kin samu ganin su?
Ban samu ba.
Yanzu banda Hajiya ba wata kungiya da ke taimakon ki?
Babu, Hajiya ce.
Ya maganar su Malam Khamis Al-Misr wanda babban limami ne da kika ce ya shigo. Shi me yayi, wani kokari yayi?
To shine Malam Khamis ma yana nan yana kokarin shi akan wannan magana kuma an bashi takarda. Alkali ya kai mai takarda akan da ana neman shi a kotu. To kuma saboda Hajiya Sa'adiya ta je ta yi magana an tsaye da shi ba su je ba. Kuma shi ma yana bayan mu yana ba da goyon baya. Akan wannan magana ba za a bashi ba sai in Allah da sai Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari da ya
yanzu ke a ina kike tunda kin buro gidan mijinki kuma shi wancan aboki ya koma yana tare da shi can gida kuma tunda baki samu goyon baya ba Gombe baki koma ba yanzu kina ina
yanzu ina gurin Hajiya Sa'adiya
menene takamaiman kike so a muku
ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya don Allah ku taya ni addu'a ya Allah duk wanda yake karya tsakanin mahaifiyar yaran nan da mahaifinsa ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya
shi mai gidan naki an ce hada ko lauya ke kuma ba lauya har yanzu baki da lauya
ba ni da lauya amma yanzu abinda Hajiya sai nake nan tayi kokari
tana kokarin nemo miki lauya
saboda tana Hajiya Sa'adiya tana kokarin ta samu min lauya ne amma ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da ƴaƴana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji ko kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa'innan bayin Allah yara kanana
an kai shekara da fara wannan abin da rabo ku da mijin da wannan katakatar
ba a kai shekara ba
to shi wani sako kike da shi ga sauran al'umma
addu'a nake nema a gurin al'umma musulmi ina bukatan addu'anku dan Allah ku dinga addu'a Allah ya bayyana gaskiya insha Allah gaskiya za ta bayyana Allah kuma ya fitar da wa'annan yara a halin da suke ciki
to shirin ya samu zantawa da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman shugabar kungiyar Babajo Disabled and Orphanage Foundation wadda ta bayyana matakan da suka dauka na taimakawa Fatima dangane da wannan lamari
lokacin da kis din ya zo mana na kira Fatima na zauna da ita nake fadin mata ya akai tunda kusan ma in ce maka tsoro na receiving case din an ce Fatima tana prison da wakilinta da matan shi wakilin nata to kaga ai tun daga ma naji haka na san cewa akwai magana ya za a yi a ce ina zargin an lalata mun yaya sannan daga karshe sai a ce kuma ni aka dauka aka kai prison to tun da muka je taron kungiyoyi a nan rigasa sarkin hay Malam Bello ya kira ni yake fadi mun to ga munan fa aiki ya same mu dan ga wata yarinya nan an ci mata zarafi ita da ƴaƴanta kuma yanzu haka tana nan kwananta biyu kenan a prison gaskiya na kidimu sosai dan na digi addu'a Allah ya nuna mana ranar litini dan mun je taron on Sunday ka dole zamu bari sai lal litini mu fara binciken abubuwan da suke faruwa to anan na kidimu sosai da naji an ce mata biyu ma suna prison ake nuna mun dayan ma amarya ce tana da shigan ciki ita da mijinta da Fatima suna prison to kaga dole abun ya zama akwai ci zarafi a ciki so na tambaya sai aka ban namban Malam Khamis Al-Misri cewa in kira shi zai ban ainihin abubuwan da suke faruwa na yi farin cikin haduwa da malam dan ya fayyace mun duk abubuwan da suka faru ramman da gaskiya ban zauna ba ni ne kokari muka san yanda aka yi muka je muka fitar da su Fatima tukuna tunda ka san farko abin da zamu yi a raba su da prison din nan to mu ne muka kai aka bada kudi naira 15,000 aka je aka yi belin Fatima da ita amaryar nan da take da ciki to already ko da aka yi belin su an samu ma ita wannan ta fara bleeding
tana zubar da jini
tana zubar da jini kusan kenan kaga ciki ya lalace to amma mu dubu mu samu wannan ba sai muka ga kaman sun ci gaba da samun abin da bai dace ba daga ita kotun rigasa dan bayan an yi belin su alkali ya sake rubuta musu cewa ranar 19 ga wata yana neman su kuma So abinda yafi ban mamaki shine ba amma bari 19 ga wata yayi ba sai su Fatima suka sake kira na suna kuka cewa ai an aika ma cewa ranan 18 ma sun koma kotu. Ya kuka koma kotu bayan mun san za ku koma ranan 19 ne? Tace to gaskiya an zo an kira su kotu da ita da matan wanda ke ce makon nata.
Akan me aka koma?
A gaskiya shine mu ma bamu gane ba. So na dan yi kokarin in tattauna da su nace to da aka ce kotu me aka yi? Sai suka fara nuna min irin kalaman cin zarafi da aka dinga masa a wurin. Suka dinga nuna min irin kalaman da wanda ni kai na kila ko da ba shari'a nake yi ba, ba zan iya amfani da irin kalaman a wajen wanda ma ake tuhuma da laifi ba, ballantana wanda yake tuhuma an yi mishi laifi. To kalaman ba su da dadin ji gaskiya. An kalamai na cin musu zarafi, an tozarta su sosai. To kaga a matsayin mu na kungiyoyi masu zaman kansu ba mu da abin da za mu yi sai mu ce menene za mu yi a tsayi da abin nan da ake na cin musu zarafi, tunda kila ana yi ne kila dan a ba su tsoro su tsorata su zo su ce sun yi da na sanin abin da suke nema wajen ƴaƴa. To shine na je yi kokari da kai na dama mun saba ban irin wannan cases din na tafi can Sharia Court of Appeal. Naje na kai musu kokenmu cewa ga irin abubuwan da suke faruwa da wata, menene nake bukata na ce musu a taimaka a tsayar da kotun rigasa daga sauraron shari'ar tukuna, a je a yi bincike wanda yake da gaskiya a fitar, saboda mu a dan karamin saninmu da muka yi karamar kotu ma ba ta shari'ar fayaɗe. To saboda haka a taimake mu a dauke shari'an daga wurin, a nemi ainihin kotu da take da hurumin sauraron maganan abinda Fatima take zargi cewa an aikata ma ƴaƴanta. To alhamdulillahi kotu ta karbe mu, aka rubuta petition, muka Fatima ta rubuta petition da koke-kokenta da ya faru, sai aka yi copy aka kai musu. Kaga dole shari'a za ta tsaya. To na tambayi Fatima maganan yara, aka ce yara ba su a hannunta. Kaga wani tashin hankali ne kuma. Shekara 7 da shekara 2. Ai ina ganin a addinance ma ba ma constitution na Nigeria ba. Haƙƙin tarbiyyar ƴaƴa yana wajen ita uwa ne Fatima. Na tambaye ta ina ƴaƴa? Tace ƴaƴa ba su a hannunta. Hankalin mu ya ƙara tashi kuma. Na sake tafiya can Sharia Court of Appeal. Nace to ƴaƴa fa ba su hannun uwa. Alƙali ya riga ya dauki ƴaƴa ya ba ya bada. So sai suka ce mun eh is a civil case din da shi yayi karanta. Mu je mu tafi kotun dutse ko wata kotu dai wanda take gaba da na rigasa mu shigar da appeal, in Allah ya yarda suka ga abin da ya dace za a yi. To bamu zauna ba haka muka yi, muka tafi nan kotun dutse muka shigar da appeal, muka nemi appeal sannan muka nemi stay na cewa muna neman a dawo ma mahaifiya da ƴaƴanta.
Ni ban ma san ma wanne fa bakin ciki, baka zama baka tare da ƴaƴan naka kuma laifin da aka aikata.
Kuma ni abin da yake ma bani mamaki, wannan matsalar ta zama ruwan dare yanzu ko ina ka je fiyade kuma kananan yara.
Kin san gani nake kamar tun a da akwai, amma akwai wannan kunya, akwai tsangwama tare da wai a ce ko zaki ga uwaye da yawa za su san cewa ana yi ma ana cin zarafin ƴaƴan su ta hanyar lalata, amma ba su iya fitowa su fada saboda gani suke kamar ƴaƴan nasu ba za su auru ba. Wai a ce babu budurci tare da kai. Amma ba yanda za
kuma mutane
su nake wato sai mi ta shiru.
Allah ya kyauta.
Ga kira nan na shigo mana
daga jihar Kebbi.
Jihar Kebbi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. To wake kan layi.
Fatima dalma computer mai yama daga jihar Kebbi.
To Fatima barka da zuwa.
Barka ka samu lafiya.
Lafiya kallau Fatima. Fatima to yaya kike ganin za a magance wannan matsalar ta fiyade da ake yi
musamman ma na
kananan yara?
To azin da yasa za a magance matsalolin fiyade da kananan yara, dole sai uwaye mata sun tsaya tsaye. Busa ga shimfiɗa musu tarbiyya mai kyau tun suna kananan yara.
To ai musamman ma yara kanana ba wai rashin tarbiyya bane, tunda suna cikin wannan yanayin zan ce basu mallaki hankalin su ba. To fiyadan laifin su ne?
A'a. Ne san manyan ne.
To kenan kina nufin
wato a mai yara maza kanana tarbiyya mai kyau kar nan gaba su kai ga yin haka?
To mun gode Fatima.
Na Allah.
To mun gode Fatima.
To, mun gode kwarai da gaske. Sannan kuma wannan magana musamman wanda wato in kina tunawa mun tabo shi a ƴan makonni da suka wuce, ban san ma sauraro ko sun tuna ba.
Wannan matsalar Fatima sunanta.
Wanda shirin domin iyali suke suka kwashe makonni suna tattaunawa akai.
Mun kawo masu sauraro farkon hirar da aka yi da ita a Kaduna, inda ta fara bayyana matsalar har aka sake muryan yaran. To shine muka kawo musu yanzu ci gabar wannan domin iyali ne.
Haka ne.
To jama'a, kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin, layi a bude yake, za ku iya kira ku faɗa mana hanyoyin da kuke ganin za iya bi domin magance matsalar fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, inda yau muke tattaunawa akan batun fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara. Yanzu kuma ga kira na ya shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Magana Sumayya Mahat ba wanda ta mina ka jihar Kaduna Najeriya.
To malama Sumayya. Muna jin ki.
Ya kamata gaskiya waɗannan masu harkan fyaɗen gwamnati ta musu hukunci daidai da abin da suke aikatawa, wanda duk da a ce wani idan har ya gani ba zai irin wannan aikin ba saboda abin da suke bi dace ba. Wannan shi ne ra'ayi na daga Sumayya Manhaj ba wanda
ta wannan Sumayya, kafin ki aje waya, ta wannan hanya kike ganin za a iya magancewa? Wane doka kike ganin, wato wane hukunci kika ga ya dace ko me iya?
Gaskiya ya kamata a dinga musu hukunci mai tsanani ne, wanda ko da a ce wani su ya gani ba zai dinga aikata hakan ba.
Mun gode sosai Sumayya. To ga wani kira nan mun samu daga jihar Kebbi, wace ce ke kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, menene sunan?
Shamsiya dan ne computer mai yama daga jihar Kebbi.
To Shamsiya, ke ko menene ra'ayinki a yau? Ya kike ganin za a iya magance fyaɗe da ake yi musamman ma ga ƙananan yara mata?
Wannan abin bai dace ba gaskiya. Yadda mutane su sa tsoron Allah.
To kina ganin akwai wata hanyar da akwai wani abin da za a iya yi da za a magance wannan matsalar, ko kuma wato a rage afkuwar irin waɗannan matsalolin?
Lallai addu'a za a sa.
To a zauna a yi addu'a kenan. Na ce a zauna a yi addu'a kenan.
A domin Allah ya kare mu.
To mun gode sosai.
To kaman dai wayan Shamsiya shine na ƙarshe ga lokaci nan na karatuwa. To wannan ni ban ma san ma daga inda za a fara, bai kamata a ce yau za mu kammala wannan maudu'in ba.
Gaskiya ya kamata mu ci gaba. Kisan Amina, kafin ki ci gaba, akwai wani abin da ɗaya daga cikin a cikin rahoton da aka haɗo mana ɗazu da nake saurari, abin da ya tsaya min a hankali a kaina, da ta ce ƙananan kotuna ma ba sa wannan,
wato ba sa amsa ƙara, zan kira
abin amsa ƙarar fyaɗe, ko kuma ba mamma sai yadda zan sashi ba.
Abin da ya ɗore min kai.
Gaskiya. Saboda ya zaya a ce don yana ƙaramin kotu ne shi ne za a ce babu, wato babu hukuncin da za a yanke wa'anda suke fyaɗe, ko ko ba babban matsala bane ba gare su.
Ba hurumin su bane.
Hurumin babban kotu ne kenan.
Ina sa ran haka.
To wa'anda ba za su iya samun zuwa babban kotu ba fa.
Sai mun ƙara bincike akan wannan. Kamar yadda na ce za mu ɗauko lamarin, za mu tunkari.
Ci gaba da bibiya.
Ƙwarai da gaske. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, da engineer mu na yau da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crafton, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu,
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin, da ma waɗanda kuka ji muryoyin su. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake ce mu kasance lafiya. I find